من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبدا تفسير منوت رمضان شكرا دبوت ايدا تليفو دودا أربعين دبيو هجرار مزون الله صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة وانت دليل شكرا دبوبيو دا عشرين دا تي ميلادية ايو ان شاء الله زامو مجلة سينا قوم شاهدو ومنا تكين سورة النساء جي منصيا آياتا دريد قوم ايو كما ان شاء الله زامو تاشي آياتا دريد قوم شاهدية عند أبنكي تعالى كتوى ومن يكسب إثما
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.
أنا قوم فسر آية نغو قوم فسر توا أبنكي سبحانه وتعالى جناتوى ومن يكسب إثما dukkan wanda ya aikata wani laifi na sabon Allah fa innama yaksibuhu ala nafsihi, to fa yana aikata sabon Allah ne akan kansa, wato ma'ana laifin yana komawa akan sa ne, ba za ta shafi wani ba, shi za ta shafa. Wa kana Allahu aliman hakima, ubangiji ta'ala masani ne, duk wanda ya aikata wani laifi ya sani, sannan hakiman bi hikima ne a wajen wato ukuba ga wanda ainihin ya saba masa, mana dukkan wanda ya sabi Allah subhanahu wataala ba zai cutar da wani ba, kan sai cutar, kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat, duk abinda ka je kai na aikin alkhairi to alkhairin zai koma maka ne, abinda ka je kai na aikin sharri kuma shi ma sharrin zai koma a kanka ne, saboda haka in kai don kanka kenan, kamar yadda Bahaushe ke cewa kowa yayi don kanka. هكذا في سورة الفصل وبنجي ثلاثة: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. دون دي أيك تأيكن الخير دون كنسة وتوشي نيما وكنسة الخير فللا وان دي أيك تممونا أيكما تشر يناكما وأكنسني وبنجي تعالى بايا زالون تمبينسة وتوبذاك أيكن الخير أحناك لا دنبا kuma ba za ka yi aiki wani ba zai yi aiki sharri a zo a tsora maka alhakin ba, a'a, in kaga mutum ya samu alhaki ko zunubai a fayar ɗinsa to dama shi ne ya jawo kansa, shi ne wannan aikin. Idan kuma kaga ya yi wani aikin, in yi aikin alkhairi a duniya kuma ba za a haramta masa ladan ba, isa idan aka gama ubangiji ta'ala yana faɗa a cikin hadisi Qudusi: يا بني آدم إنما هي أعمالكم أوصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا كويان أدم أيكم كنينك كي يا مكسو ثم نوفيكم إياها فنم تشكى مكسا كما كنسو. دكم وند سامو الخير يقودي وألا وند قرس سامو الشر واتوكيشان الخير في ذرقي قواسي كنسا كينك جاوة كنكا shi yasa abun ta fada a kanka. Idan kuma kai ka gyara halayenka, kai abun da Allah ta'ala ya wajabta maka na umurni da kyakkyawan aiki ta hana munanan ayyuka, ko da wani ya je ya aikata ta'asansa ba zai shafe ka ba. Allah ta'ala baya kama wani da laifin wani, ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra, wato laifin wani baya shafan wani, da laifin wani zai shafi wani, da sai Allah ya zama azzalimi kenan. A ce kai ba kai laifi ba, tun wani ya yi kawai shi kenan, kuma sai a saka a wutar jahannama a kama karanar lahira da laifinsa. Allah ta'ala ba azzalimi ba ne, Allah baya zalunta bayansa ko daidai da kwayan zarra. Saboda haka ka yi wa kanka kiyamul laili, ka gyara halayenka, ka yi aikin alkhairi wanda za ka samu falalansa gobe kiyama, ka kaurace wa ayyuka na shirri domin kar ka je ka fada cikin wutar jahannama. ya Allah ta'ala yace wa kana Allahu aliman Allah ta'ala mai ilimi ne masani ne da laifukan bayin sa idan sun yi ya sani ba abin da yake buya masa sannan hakiman kuma mai hikima ne wajen yi musu ukuba kowa za a masa ukuba daidai gurgudun laifin sa gurgudun laifin ka gurgudun irin azaban da za a maka ranar alkiyama Allah ya kiyaye mu ya tsare mu sai ubangiji ta'ala yace
ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
وبنجي تعالى ومن يكسب خطيئة دون أيك تليفي كومين أن تنسى أو إثمان كوب بالليف ثم يرمي به بريئا أن يجي في وني كوب تكيد وان الليف شيء جي تآثم أما يتي وني نيي فدوكا وان دي حقا فقد احتمل بهتانا وان ياتو كي كريا كريكيران كريا وإثمان مبينا لكم الليف وان دي كي بيينيني وان آيان دي سنا مغانا أكام وين كم متانين وان دا سكي wato suka yi sata sai suka so su dora wani shine Umatu bin Ubayrik da yaje sata sai yaje jefa sulkin a gidan wani sai ga ƴan uwansa yayi wata dabara so kuma sai suka ce to ai ba su ne suka sata ma sai aka samu wasu mutane kuma suka zo suka yabe su saboda zahirin su mutanen kirki ne mutanen Usairu bin Nu'man sai suka ce ai wayannan Banu Ubayrik mutanen kirki ne bayin Allah ne ba san su da irin wayannan abubuwan ba sai man za su ma sai yadda saboda kaga idan mutane suka zo suka aka yi ba maka mutum ba san shi da abu ba aka ce yayi to kaga kai shakkan wannan abu to amma a sai sun yi wannan laifin daga ba Allah ta'ala ya tona asirin su to shine ubangiji ta'ala ya ce dukkan wanda ya aikata laifi khadi'atan laifi karami ko isiman ko kuma babban laifi sannan ya jefi wani da laifin wato yau wani karafinsa sai ai wane ne ba shi yayi ba to ya sani fa ya dauko wa kansa dala da goron dutse saboda haka ya dauki babban laifi da kuma ƙarya da yayi kirkiran ƙarya wanda Allah ta'ala zai kama shi da ita ranar alkiyama domin wannan laifi ne ko kuma zalunci ne da zai kai laifi kuma ka zo ka tsora wani wannan yana faruwa mutum yayi abu zai ce ba shi bane sai ce wane ne yaje yayi wani har a masa hukunci mutum yakan yi sata a je a tsora wani kigana a je a kama shi shi yayi ta'addancin amma sai ce wane ne a je a masa hukunci musamman idan bai da gata wani sai a daure shi a gidan yari shekara goma da sababin shirrin da aka masa wanda ba shi ne wannan abun ba saboda rashin gata babu mai fito da shi wani ma jami'in tsaron ne zai yi laifin sai dora wani ya je a kama shi kuma a je a masa hukuncin kisa a kashe shi to duk wanda yayi wannan ya tanadi haduwansa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama Allah ta'ala ya dau babban laifi kuma zai je haduwa sakamakon hakan idan an yi tashin alkiyama sai Ubangiji ta'ala ya ce walaula fadlullahi alayka
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
أبنجي تعالى ولولا فضل الله عليك قدوم فللا أبنجي تعالى يمكبا ورحمته درحم السبا لحم الطائفة منه da wasu jama'a daga cikinsu da sun yi niyan an yi billuka su kanta kai wato su ne jama'an Usairu bin Urwa waɗanda suka zo suka ce ai waɗannan mutanen waɗanda ake tuhuma da satan sulke na yaƙi mutanen kirki ne ba a ma san su da laifuffuka ba to ba don Allah ya tona asirinsu ba da sun kanta kai ka je ka yi hukunci akan wanda ba shi ne laifin ba Ubangiji ta lace wa ma yudhilluna illa anfusahum ba wanda za su iya batarwa fati kawunansu ba sai suka bar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin ma'sumi ne ko ya ni yanzu abun sai Allah ya fadakar da shi ce ga yanda abun yake wa ma yabrunaka min shay ba za su iya cutar da kai da komai ba inji ubangiji subhanahu wataala wa anzalallahu alayka alkitaba Allah ya saukar maka da alqur'ani wal hikmata da hikima ita ce sunna wa allamaka ma lam takum ta'lam kuma ya sanar da kai abun da da baka sani ba ta hanyar wahayi wa kana fudullahi alayka azima falalan Allah ne girma ne akan ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadaka dukkan wanda yaje kukkulla wasu abubuwa yazo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sai ubangiji ta'ala sai tona asirin domin kada manzala sun aje laifi ko cutar da wanda bai ji ba bai ji ba shi yasa ba za su iya kwada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani wanda ba annabi ba wani zai iya zuwa ya shirya maka wani abu ga mai laifin sai nuna maka wani ne mai laifin tunda baka san kai ba sai kai hukunci a bisa abin da ka gani na wato ainihin na zahiri sai Allah ta'ala yake ba za su iya cutar da kai da komai ba kuma ubangiji ta'ala ai ya saukar maka da alqur'ani wal hikma da kuma sunna to addini musulunci gaba ɗayan sa yana cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka wuce su to yawo zaka je ba shiriya kake nema ba ubangiji ta'ala ce kan manallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin ubangiji ta'ala ce yayi wa mu'minin baiwa ya musu falala ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin jinsin mutane ya aiko musu da annabi alaihi salatu wassalam wanda kuma shi mutun ne dan uwansu ba mala'ika bane ballanta nasu ce ba za su iya wato huda da shi ba ko kuma ba za su iya yin abun da yake yi ba sannan kuma ba aljani bane ballanta nasu ce ba za su iya mu'amala da aljani ba mutun ne dan uwansu sannan kuma ya kasance yana karanta musu ayoyin alqur'ani yana tsarkake su daga dauda na shirka da na hasada da na munafurci da sauran zunubai sannan kuma yana koya musu alqur'ani da hikima hikima Imam Shafi yace ita ce sunnarsa domin hikima ma'anarsa ilimi yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira Allah ta'ala yana bawa ilimi wanda ya ga dama kuma duk wanda aka bashi ilimi an bashi alkhairi mai yawa to ilimi anan ana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an fadi alqur'ani kuma da can mutane suna cikin bata ne kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bautawa gumaka ne ana zalunci ne ana shan giya ana zinace zina ba ne bane alfahari ma ake da shi shan giya ma alfahari ake da ita kwace da zalunci abun alfahari ne ai ka isa ma ka zalunci wani ballanta na shirka da bautan gumaka masu kima ana ganin su ne mutanen kirki masu bautan gunki amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsamo da mutane daga wannan wato ainihin halaka ne to ubangiji ta'ala yace ya koya wa manzon sama alqur'ani da kuma sunna kuma dole mu fahimci alqur'ani da sunna kafin mu tabbata akan shari'a manzon sama yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abinda in kun riko da shi ba za ku bata ba shine littafin Allah da sunna ta so da haka in ka bar alqur'ani ka bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma ba shari'a wato ainihin kake nema ba sannan Allah ta'ala ya ce wa allama kama lam takun ta'lam Allah ya san da kai abun da da baka sani ba shi ma manzo san ai da bai san shari'an ba ko bai san qur'anin ba bai san sunnonin sa ba sai ya zama annabin Allah sannan ubangiji ta'ala ya sanar da shi kuma inda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul shura yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم ubangiji ta'ala yace haka nan muka yi maka wahayi na alqur'ani daga wajenmu daga al'amarin mu Allah ta'ala ya amsa alqur'ani da ruhi kuma da shine zuciya take rayuwa Allah ta'ala yace da kan baka san ma meye qur'anin ba baka san ma meye shari'o'i ba shine imani sai dai Allah ta'ala ya sanya maka haske a cikin zuciyanka Allah ya maka wahayin alqur'ani da sauran shari'a ka san su shi yasa ka zama kana shiryar wa'i zuwa ga tafarki wato ainihin madaidaici kenan ita shari'a neman ta ake yi babu wanda ake haifansa da ita ko an haife shi jahili bai san shari'an ba amma a hankali yau da gobe yana sani da kadan kadan dai har ilimin yazo ya taru manzala sama qur'ani nan ba take aka ba su wahayin sa ba shekara 23 ana masa wahayin sa a koya masa wannan a ga ya masa a saukar da wannan ayan ayi aiki da ita daga ba a saukar da wannan ayan shekara 23 kafin alqur'ani ya gama sauka to kai ma kullun ku zo ka saurari tafsili gobe ka zo wannan shekaran ka zo ka saurara a hankali zuwa shekara 20 ko 23 sai ka ga ka fahimci wato ainihin alqur'ani kasan qur'ani nan ko inda iya ramadan ne ana so a fahimce shi yana bukatar shekara 20 din kafin a iya sauke shi in dai daga bakara har nasi ne a masa dalla ayi bayanin sa amma irin tafsiri nan da ake ni na jalale ne kawai ana fassara ana wucewa wannan a watan ramadan ma kawai za a iya sauke qur'ani kamar yadda ake yi ko kuma ayi rabi wata shekaran a zo a karisa rabin amma galibi wannan fassara ne ana wucewa ba ana tsayawa ne ana bayani dalla yadda za a fahimci alqur'anin ba to ubangiji subhanahu wataala ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ainihin shari'a da wannan ne kuma nake jan hankali masu tafsiri su dinga daukan tafsirin nan daga farko zuwa karshe suna fassara shi ka dauka daga Fatiha ka kai Nasi ka sake juyowa kaga ka koya wa mutane alqur'ani gaba ɗayan sa kenan shiriyan dake ciki idan ka gama ka sake juyowa kuma ka dauka amma ka canko wacce suran wata shekaran ka canko wacce suran wata shekaran wacce to yaushe za ka karanta alqur'ani kenan kaga har abada ba za a sauke alqur'anin ba so kaga wannan zabe ke za duba suran da take da kissoshi ita za a dinga bi ko suran da take da sauki ita za a dinga bi kuma ya kamata a dage a fahimci tafsirin ne ta yadda za a dinga yi ta daga farkon sa har karshen sa inda ka tsaya a wannan shekaran gobe ka dora wata shekaran ma ka dora haka har a gama tafsirin alqur'ani mutane su fahimci shiriyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aika shi da ita ko da haka ubangiji ta'ala ya ce da manzon sama bai san alqur'ani ba daga baya Allah ya saukar masa da shi ya san alqur'ani sai ya ce wa kana fadlullahi alayka azima ya rasulullahi fadlan Allah ta da girma akan ka wato manzon sama yana da matsayi a wajen ubangiji subhanahu wataala shi ya sa ki bayyana masa wa'innan abubuwan sai babu wani ma mai matsayi kaman sa shine afdalul khalq wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna wa mil'ani shikaki wanda ya fi kowa daraja a cikin halittan Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kadina jayya wa afdalul khalqi jami'an ahmadu salla alaihi Allah ni'mas sayyidu mafi fitin halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam madalla da shugaba annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi da shari'a amma wato kowa da kowa ta shafe shi wanda yana maka falalan da ubangiji ta'ala ya masa dan annabawa akan aiko mutum zuwa kabila ko zuwa wani gari iya kabilan kawai ko iya garin kawai amma manzo sun ya ce fa bu'istu ila an-nasi 'ammatan aka aiko ni zuwa ga mutane gaba daya da larabawa ko inda ba larawa ba kai har ma da aljani ma musu karatu kuma su musulunta jinnun nasibin da ka cin aljani ma akwai musulmi kuma sun musulunta ne da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan falalati mai girma sannan manzo Allah sa sama shi ne wanda Allah ta'ala ya isra'i da miraji da shi babu annabi da samu wannan annabi Musa yana da matsayi a wajen ubangiji ta'ala amma da Allah ta'ala zai gana da shi Tur Sina ya zo wani dutse ne a Masar anan ya zo Allah ta'ala ya magana da shi ya gana da shi amma manzo Allah sa sama tunda aka dauke shi daga ɗakin Kaaba aka kai shi Baitul Maqdis akan buraka sannan kuma aka haura sammai da shi bayan yayi wa annabawa sallah a Baitul Maqdis da musulmanci sannan aka dauke shi kuma kowace sama a kunkusa a bude masa ana tafiya har aka wuce samman bakwai din har aka je Sidratul Muntaha har malaika Jibril ya ce to ni kan iyakaci na nan amma kai zaka iya yin gaba yayi gaba ya je gana da ubangiji subhanahu wataala wannan mu'jiza ce wanda babu wani annabi da ya same ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin qasa'is nasa wato wasu darajoji da Allah ta'ala ya kebance shi da su wannan shine farkon wanda kasa za ta tsage ya fito ranar alkiyama farko wanda zai fito daga wato ainihin kabarin sa shine farko wanda zai fara shiga aljanna shi za a fara budewa aljanna ya shiga kafin sauran wato al'ummatin kuma ko sauran annabawa su shiga sannan shine sahibul liwa'il hamd ko ta tuta ta yabo wanda za a bawa wani annabi ko wa ba wani annabi kuma wannan annabin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce idan an yi kiran sallah ayi addu'an bayan kiran sallan nan a roƙa masa wasila da fadila. Yace wani matsayi ne wanda za a ba wani annabi, amma ina tsammanin ni za a ba wa shine bayan kiran sallah ka ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athul maqama al-mahmud alladhi wa'adtahu. Sai ka roƙa Allah, ka roƙi Allah ta'ala ka ce ya ubangiji, ya Allah ubangijin wa'annan addu'a'in, wato wannan addu'a ko wannan kiran, ita ce kiran sallah, kuma wato ka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasila da fadila. Ubangijin sallah yayya ka ba wa manzon sama wato wannan kusanci da kuma falala, alwasila kusanci, alfadila falala, sannan ka tashe shi matsayi wanda yake abun yabo wanda ka masa alkawari. Domin ubangiji ta lati masa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Da daddare ka dinga qiyamul layli kullum, Allah zai tashe ka wani matsayi abun yabo. To wasilan nan wani matsayi ne, ina fatan ya zama ne za a ba. Shi yasa manzo kuma shine mai ash-shafa'atul kubra, babban ceto, sannan kuma za a bashi wata tuta ta yabo. Wannan tutan shi kadai yake da ita, duk annaba suna karkashin wannan tutan ranar alkiyama. Daga nesa zaka hango ga can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tuta ta yabo wanda aka bashi. Kamar ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi, hadisi ingantacce, manzo kuma ya ce ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhr wa bi yadi liwa'ul hamd wala fakhr wa ma min nabiyyin adama wa man siwahu fa man siwahu illa tata liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu alhu al-ardu wala fakhr. Manzo kuma ya ce ni ne shugaban ɗan adam, ba ina muku alfahari ba ne, ni ne duk wani ɗan adam ni ne shugaban sa ranar alkiyama, in ji manzon Allah sassama. Sannan kuma ya ce ni ne wanda za a bawa tutan yabo in riƙe ta a hannunan ranar alkiyama. Ya ce babu wani annabi tun daga annabi Adam har zuwa ƙarshe ba ce yana ƙarƙashin tuta na Adam wa man faman siwahu. Haka tun daga annabi Adam har zuwa annabi Isa kowa yana ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai ko ba alfahari nake ba. Sannan ni ne farko wanda za a fara tsaga ƙasa, wato ainihin na fito. So da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da falala mai girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da wasu darajoji da yake bance shi da su. Sai Allah ta'ala ya ce wa kana fadlullahi alayka azima. Falalan Allah mai girma ne a gare ka. Shi yasa da ya samu wannan falalan, mu kuma sai muka samu falalan da ta tsara sauran al'umma gaba daya. Idan kana lissafin jama'un annabawa, wata jama'a ce ta fitar da suka ce jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lamma da Allahu da'iyana li da'watihi bi akrami rusuli kunna akramal umami. Tunda manzon Allah ya zama fiyayyen manzonni, to mu kuma mu ne fiyayyen al'umma. Shi yasa mu ne farkon kuma wanda za mu fara shiga aljanna kafin sauran wato ainihin al'ummai. So da haka mu ne komi, mu ne a gaba-gaba, alhalin kuma mu ne a ƙarshe-ƙarshe a zuwa duniya. Wannan duk muna cikin darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, albarkacinsa muke ci. Sai yasa muka zama kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ku ne fiyayyen al'umma da aka halicce su domin amfanin mutane. Saboda haka mun samu wannan falalan ne saboda darajar manzon Allah, sai mu gode wa Allah da muka zama cikin al'ummarsa. Annabinmu ya zama shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko abin nan al-qadi ya bayyana cewa mimma zadani fakhran mimma zadani sharafan wa fakhran wa kittu bi akmu fi adu thuriyya dukhuli tata qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad ali nabiyya. Ita yana daga cikin abin da ya kara min falala da daraja, kai har na samu daukakan da gani nake ina taka tauraro kaza da ƴaƴanta min saman nan, ina taka shi da matsankuran takalmina shine tafin kafata. Kasancewa na musulmi da kuma kasancewa na cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine tsara mini alfahari da wato ainihin daraja. Sai Allah ta'ala ya ce
la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqah إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
بنجي تعالى لا خير في كثير من نجواهم babu alkhairi cikin yawan gana wanda mutane suke yi, yawan maganganunsu da tattaunawansu, galibi ba alkhairi bane illa man amara bi sadaqatin, sai wanda ya umarni da bada sadaka ko ma'rufin ko wani abu na alkhairi ko islahin bainan nas ko kuma sulhu a tsakanin mutane. Wa man yaf'al zalika, duk wanda ya aikata haka kam ibtigha'a mardatillah, domin neman yardan Allah, sofa nutihi ajran azima, da sun zamu bashi lada mai yawa. Wato galibin maganganun mutane ba alkhairi bane, kadan ne alkhairi. Sai Allah ta'ala ya bada misalai guda uku, shi yasa manzala sama yake man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya fadi alkhairi ko dishiru. Idan za ka yi magana ka auna maganarka kafin ka faɗe ta, in alkhairi ne ka faɗa, in ko ba alkhairi ba ne to shirun ya fi yin magana, amma faɗan alkhairi kuma ya fi shiru. Kaga abin guda uku ne, ko dai ka yi shiru ko ka faɗi alkhairi ko ka faɗi sharri. To ka faɗi alkhairi ya fi akan ka yi shiru, ka yi shiru kuma ya fi akan ka faɗi sharri. To galibin in ka ga mutane suna magana, suna surutu, suna tattaunawa, suna wani ganawa, za ka samu ba alkhairi ba ne, kaɗan ne wanda ganawansu ta alkhairi ne, ko kuma maganganunsu ko hiransu yake zama alkhairi. Ubangiji ta'ala ya ce sai dai wanda ya umarni da sadaka. Kaga sadaka ko babban abu ne, sadaka aikin alkhairi ne, sadaka tana gina addini kuma tana gina mutane, tana gina al'umma, tana gina addini. Addinin musulunci baya tafiya yadda ya kamata sai an samu masu ciyar da dukiyansu fi sabilillah. Ko tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka abun yake tafiya, an samu masu kuɗi da suka bada kuɗinsu fi sabilillahi, ake iya zuwa jihadi fi sabilillah, sannan ake gina masallatai, ake yin ayyuka na alkhairi. Saboda haka ake tanadi domin abin da zai ɗaukaka addinin musulunci. Saboda haka sai masu mawadatanmu suna bada dukiyansu fi sabilillahi kafin addini ya ɗaukaka. Saboda shi jihadi, wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum, sai kun ba da rayukanku da kuma dukiyoyinku gaba ɗaya. Akwai abin da ƙarfi da zai yi shi ba, dukiya ne za ta yi shi. Idan ba a sadaka, ba a cirwa fi sabilillah, ya za a samu. Sannan kuma sadaka tana gina al'umma. Idan ana ba wa al'umma sadakan su kansu mutanen, za ka ga suna fita kunci su samu daman bauta wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata. Shi yasa manzo Allah ya sa ita kwaɗaitarwa akan sadaka. Ku yi sadaka, ku yi sadaka. Wata ran an yi sallan Idi, ya je wa maza wa'azi, ya musu wa'azi, ya dawo kan mata, ya yi wa'azi, sai ce ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna fa inni ra'aytu aktharakunna finnar, ya ku mata ku yi sadaka, na ga mafi yawancin ku a wuta. Lokacin da ya yi Isra'i da Miraji aka nuna masa wuta, ya ga mafi yawan 'yan wuta mata ne, sai ce ku yi sadaka, ku yi sadaka. Aka dinga ba da sadaka, aka dinga ba ruwa. Bilal ya buɗe mayafinsa, sai suna ta jefa gwalagwalansu kawai, abun wuya da 'yan kunni da warwaro suna ta jefawa kawai fi sabilillah, domin mai don su kare kansu daga wutar jahannama. A sai sadaka tana hana mutum shiga wuta. Idan ba ka son ka shiga wutar jahannama, ka dinga sadaka, ka dinga sadaka. Ai, manzo Allah ya ce wattaqun nara walau bi shiqqi tamra, ku kare kanku daga shiga wuta koda da sadaka ne da tsagin dibino. Baka da wani abu sai tsagin dibino, ma'ana rigin kayan dibino, sai sadaka fi sabilillah tsakaninka da Allah, don ka kare kanka daga shiga wutar jahannama. Kaga a ce sadaka tana hana shiga wuta. Sannan manzo Allah ya ce sadaka tana wato bishe kurakurai, tana bishe zunubai. Idan kana ba da sadaka, Allah ta'ala zai dinga yafe maka wato ainihin zunubanka. Sannan kuma yin sadaka yakan sa albarka a cikin dukiya. Sai yasa ce ma na kasa malun min sadaka, dukiya ba ta tauyewa da sababin sadaka, sai ma ta ƙaru albarka take yi. Tunda ya ce ma min yawmin yusbihu al'ibadu fihi illa wa malakani yanzilani, ya ƙulu aduhuma Allahumma a'ati mumsikan salafan wa ya ƙulu al'akharu Allahumma a'ati mumsikan salafan. Babu wata rana da gari zai waye face Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sauko da mala'iku guda biyu, shin yana cewa ya Allah ka bada mai ciyarwa fi sabilillahi mamayi, wato ka daraja dukiyansa, ka sa mata albarka. In ya baraka, mayar masa da gurbin abin da ya ba, kuma in za a mayar maka gurbin ninkawa za a yi ninki goma akalla. Ya Allah ɗayan kuma yana cewa ya Allah duk mai riƙewa ka halakar da dukiyar, ka kwashe mata albarka. Sai zama ko dai ta lalace ko kuma ko tana nan ɗin ba za ta yi albarka ba. shi yasa idan Allah ya baka dukiya fa dole ne zama kana sadaka dole ne idan kana son albarka annabi Dawud alaihi salatu wassalam makiri ne kuma sana'an kira yake in ya kera ya sayar yana kasa dukiyan kashi uku idan ya kera abu galibi yana sai da shi dirhami 6000 kasa uku kashi daya zai bada sadaka ne fi sabilillahi kashi daya kuma ya aje wa iyalansa abinda za a ci shekara kuma abinda za a ci zuwa wani lokaci kafin ya kera wani kashi ɗayan kuma sai ya ajiye shi saboda sadaka yau da gobe ya bada ɗayan ɗayan ya ajiye bukatar gidansa ɗayan kuma ai akwai masu zuwa yau in wani bai zo maka ba gobe wani zai zo maka da matsala sai dinga barwa har zuwa ya kare ya sake samun wani kuma ya sake kasawa uku yanzu don Allah duk wanda yake haka dukiyansa ba za ta yi albarka ba in kai sadakan nan ka fi kowa jin daɗi sai kana neman kuma kana taimakon bayin Allah da dukiyanka kana taimakon addini da dukiyanka wallahi farin ciki da zaka ji daban ne kai ne mai gudun duniya kenan dukiyan ba ta tsode maka ido ba walam ara kal ma'rufi amma madaquhu fa hulun wa amma wajhuhu fa jamil saboda haka shi arziki bada bayar bada yin alheri abu ne mai daɗi ba abun da yafi shi daɗi ga wanda ya bayar din sai da ma wanda aka bawa je sa sai ka dinga alkhairi ka bayar anan izra jamilan walau fi ghayri mawdi'ihi walan yabi'a jamilun aynama zuri'a inna aljamila wa in qala azzamanu bihi falaysa yahsuduhu illa alladhi zar'a ka dinga ayyukan alkhairi kada ba a muhallin ka ba ka ba wannan in kai aikin alkhairi ba wanda zai girba sai shi sai kai me ma'anan ko ba muhallin zama ko mutumin banza ne ka bashi inda ba giya zai je sha ba kar ka ce sai bayin Allah na gari kawai za su mori dukiyanka a shi ma wanda ba na garin ba kila in ka bashi ya zama sababin shiriyansa akwai hadisi ingantacce wanda mutum wani mutum ya niyyar yin sadaka sai ta fi da daddare cikin duhu ko yake son ya bayar kar ma wani ya sani ba a san ma shi ya bayar ba sai je ba wa barawo zuwa shi gari aka zo ana hira ba barawo ya je ba da labari je an bashi sadaka sai aka zana ta ai wane ya ba wa barawo sadaka sai ji labari ya ce ya Allah barawo kuma ya Allah barawo sai ce to zai je ya sake kuma sai ba karuwa shi yana son ya boyayya sadaka ne fi sabilillah sai aka karuwa ta ce aje an bani sadaka aka dinga fada ce da safi jiya kuma wani aje ba karuwa sadaka ya ji ba mazinaciya sadaka sai ji labari ya ce Allahumma lakal hamdu ala al-baqiya ya ce ya Allah abun nan yabo ya tabbata a godiya ta tabbata a gare ka karuwa kuma naje ne wa sadaka sai ce to wallahi la atasaddaq anna lillahi sai naje na sake wannan sadaka ya daddare na ma je cikin duhu ya je ba da sadakan a sai ce kudi ya bawa sadaka ko kaga miskini yake bawa ko domin tun tausayi ake da ita in ya san mai kudi ne zai bashi ne sai je ba wa mawadaci ne sai je wani ya bani sadaka nan ma ka dinga fada ana cewa wani ya je ya ba wa mawadaci ma sadaka wani mai kudi mai kai dauki miskin sadakan sai ba wa miskin ya je ba wa mai kudi sai ce ya Allahumma lakal hamdu ala sahihi wal baghiya wal abunan wal ghani ya Allah na gode maka sadaka ta kuma na kuskure na je na ba wa barawo da mazinaciya da kuma wato ainihin mawadaci sai Allah ya aiko masa da mala'ika yake sadakan ka gaba ɗaya guda uku an karba kaga barawon nan da ka bawa watakila dama talauci ne yake sa shi ya sata yanzu da ka bashi wala'allahu an yasta'fif watakila ya kame ya daina satan ka bashi jari zai je ya jari da shi yace kaga mazinaciyan nan kila watakila talauci ne ya sata take zuwa tana zina yanzu ba ta da kai din nan watakila ta kame ba za ta yi zina ba dama neman kuɗi take yin zinan yanzu da ka bata kuɗi shi kenan yanzu ba za ta je ta yi zina ba kaga mawadacin nan watakila marowaci ne baya bayarwa da ka je ka bashin nan sai gane fa akwai bayin Allah na gari masu neman lahira a sai ana ba da sadaka kaga yanzu ka fitar da shi akan yin sadaka shi ma sai ya dinga yin sadaka da kaga duk sadakan ka an karwa amma kuma a zahiri ba a mahallin ta kai don shi yasa manzo su ma yana kyauta har mutanen banza wa'anda ba na gari ke ba su sai na umar yace ya rasulullahi wa'annan mutanen ba kace zaka ba su kyauta sai aradu an yubakhiluni fala yajiduni bakhilan in ban ba su ba za su zage ni su ce ni marwaci ne to ba za su same ni marwaci ba sai kaga bayarwa ka ba wannan ka ba wannan shine shine amfanin arzikin manzo sai yace al-muqsiruna humul muqilluna yawm al-qiyamati illa man fa'ala al-mali hakaza wa hakaza wa hakaza masu kudi sune talakawa ranar al-qiyama sai wanda ya dinga bada dukiyar sa wa nafaha yaminan wa shimalan wa bayna yadayhi ya bayar nan kai ma gashi ya dinga mikawa to wannan kan amma wadacin sa zai tashi ranar al-qiyama to kaga dukkan wanda ya umarni da sadaka ai yayi umarni da alkhairi za ta gina addini za ta kuma gina al'umma masallatan mu in ba kudi ina za a yi su makarantun mu ya za a yi su abubuwa da yawa na addini da zai tafi ba wani ma talauci sai ya tashi ya kafurta ma ya koma kafurci don ya zo hadisi kadal faqru an yakuna kufran saboda haka talauci a kudi ya zama kafurci yana kafurta wasu amma ana samu ana bada sadaka fi sabila ana tallafawa ƴan uwa sai kaga addinin yana karfafa to wanda ya umarni da wannan shi kan gana wasa ta yi kyau sannan na biyu kau ma'rufin ko wani abu na alkhairi kai nafila ka dinga yin zikiri ka dinga ayyuka na alkhairi kyautata wa iyaye sadar da zumunci ba wa makwabta haƙƙinsu karrama baƙo dukkan abubuwan da suka shafi alkhairi ba da shawarwari masu kyau yin nasiha wa al'umma yana cikin ma'ruf domin gyara ne na al'umma kuma al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi yake gyara al'umma al'umman da tare ta mai mata umarni da kyakkyawan aiki mai hana ta munanan ayyuka na al'umman ta yi asara shi yasa ubangiji ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku wannan al'umman ku ne fiye yin al'umma saboda kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana munanan ayyuka amma yahudu sai dai su lalata ka su nuna maka mummunar hanya amma ba za su dora ka akan ne kan abin da ke daidai ba haka nasara kiraiti fasikanci da sauransu amma wannan al'umman ta samu wannan alkhairin saboda tsayuwa da take wajen da'awa zuwa ga addinin Allah da gyara aqidan mutane da ibadansu da halayensu sai zamana mun fikoci al'umma alkhairi da za a bar umarni da ke aikin da hana munanan ayyukan ko da mun zama duk ɗaya da yahudu da nasara ba mu da bambanci sai sa ubangiji ta'ala ya jaddada ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ula'ika humul muflihun lalle a cikin ku a samu wasu jama'a wanda za su tsaya suna kira zuwa ga addinin Allah suna karantar da al'umma suna umarni da kyakkyawa suna hana munanan ayyuka to waɗannan mutane su ne masu rabanta ina idan an rasa irin wannan a cikin al'umma al'umma ta yi asara duniya da lahira to kagenan dukkan wanda Allah ya bashi ilimi ya kamata ya sadaukar da lokutansa wajen karantar da al'umma ya kira zuwa ga addinin Allah in yayi umarni yake take hana munana wannan kuma shine zai sa al'umma su gyaru to ko bi baya gyara al'umma dan idan barazana hukuma ba za ta iya gyara mutane ba don in ba ta nan da su yi amma in ka gyara zuciyar mutum ka sa masa tsoron Allah ya ji tsoron Allah ko akwai wani aurin ko babu zai daina sabon Allah zai bar ta'addanci zai bar barna a bayan ƙasa to kaga umarni da ke aiki da hana munanan ayyuka su suke gyara al'umma shi yasa manzo Allah sama yace wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban thumma tad'unahu wa la yastajibu lakum ku yi umarni da ke na rantsa da wanda raina yake hanuna shi manzo Allah sama yake ku yi umarni da ke aiki ku hana munanan ayyuka in ko kun ki ko lalle nan ba da jima ba Allah zai aiko muku da ukuba azaba daga wurinsa sannan ku roke shi yayi muku kuma ba zai amsa muku ba wannan shine halin da muke ciki ga rashin zaman lafiya rashin tsaro da wahala ta rayuwa da sauransu amma ana ta'addan ko ba ai amma kuma har yanzu abun kaga laifin daga wurin mu ne da a ce karantar wannan za a gyara ta hukuma yanda take kashe kuɗi wajen tsaro da za ta kashe kuɗinta wajen karantar da al'umma koya musu tarbiyya irin ta addinin musulunci tunda ba a samu wayannan barnace ba da an gyara al'umma in wanda ya riga ya shiga ɗin shi bai fita ba to ka kare wanda zai zo ya shiga kuma za a samu hasana dakhiliya ka tsare wasu ba za su shiga ba amma kullum ƙaruwa ke an kashe wayannan sai su yi tsalle su shiga ana gama da wayannan su bullo in an gama da wannan nau'in na barnan wannan nau'in kuma nabar nan ya sake bullowa da fashi da makami ne ya addabe mu a kasar nan fashi da makami duk sai saka fita hanya da kudi an tare can an tare can shikenan sai wannan ta kare kuma Allah ya jarabe mu da boko haram shikenan sai kuma fashi jama'a wasu yan fashi ma suka je suka shiga cikin boko haram din kai tunda ana balle bankuna ana balle shaguna ana diban kudi shikenan kawai to fashi da wani hanya kuma zaka je ka tare galibi mutane kudaden su suna banki zaka je aka shiga cikin wannan abu ana ta fama da wannan ana ta fama da wannan yanzu kuma yankin nafin sai suka fito za a zo a saci mutum a nemi kudin fansa a zo a tafi jama'a sai an biya kudi kafin a sake su to wannan jaraba haka take ta tafiya in wannan ta kare kuma ba a san kuma abin da wata za ta bullo ba amma inda za a koma izuwa ga Ubangiji ta'ala a gyara tarbiyyar al'umma shikenan da mun wuce nan amma mutane ba addini ne a gaban su ba Allah ta'ala shi ya halicci mutane kuma shi ya fadi hanyar da za su gyaro shi hanyar da za su gyaro din sai mu huta da dukkan wannan wahalan gaba daya amma idan ba a bi wannan hanyar ba to za a dawwama ko a cikin wahala Allah ya kare mu sannan Ubangiji ta'ala ya ce au islahun bainan nas o islahin bainan nas wato ko gyara a tsakanin al'umma shi da sulhu sulhu yana da muhimmanci domin rikici yana jawo tarwatsewan al'umma rikici a cikin al'umma yana hana al'umman ci gaba addinin su bai zai ci gaba ba rayuwar su ba ta ci gaba ba ba kwanciyar hankali ba za su ji dadin rayuwar ba kisa Allah ta'ala ya ba wa sulhu muhimmanci yace duk gana da za a yi ba wanda tafi kai umarni a yi sadaka ko umarni da ke aiki ko kuma sulhu sulhu a tsakanin al'umma shi yasa ce wa sulhu khair sulhu alkhair ne ti fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku gyara abin da ke wato ainihin tsakanin ku innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum mu'mini yan uwan juna ne ku yi sulhu a tsakanin ku Allah ya ta faɗan sulhu 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 saboda rashin sulhu din shi yake kawo gaba a cikin al'umma kuma ai ta kashe kashen mutane yanzu rikici tsakanin makiyaya da fulani wai da manoma makiyaya da manoma gashi nan in ya faru a can jarrafa sai take faruwa a can babu fahimtar juna ne a tsakanin su su makiyaya suna ga an tare musu burtalin su wajen inda za su dinga wucewa da shanun su su kuma manoma suna ga ana shiga gonan su ana musu barna saboda haka ya za a yi dole a zauna a yi sulhu in ana son gyara hukuma ta fidda burtali ta fitar da wuraren kiwo a ware wasu wurare na kiwo ne na makiyayan nan suma suna da haƙƙi suma ƴan ƙasa ne suna da haƙƙi a ware musu wuraren kiwon su da burtolin su inda za su dinga wucewa idan suka ƙetare wannan wurin sun zama ƴan ta'adda sannan masu noma suna da haƙƙi suma shi a nuna musu inda za su yi noma nan ba wurin su bane nan wurin kiwo ne nan wurin noma ne duk wanda ya ƙetare ya bar inda aka ce kiwo je shiga gonan wani ya zama ɗan ta'adda wanda ya je kuma ya kan hanya ya je ya yi gona ko inda ake kiwo aka ware wurin kiwo ne ya je ya yi gona wannan ya yi ta'addanci wa manoma abin nan makiyaya an zo an shiga gonansa wannan shi ya jawo kansa to su wa za su iya gyara wannan hukuma ne za ta gyara tun shekarun baya can baya ba an cire burtolin nan inda aka iyakance masu shanu za su dinga bi da wuraren kiwonsu idan ba a samu wannan ba kana da shanu guda 100 ko guda 1000 ko ina ya zama gona ina za ka shiga ka je ka kiwo kai ne zaka je kai kiwo kada dole sai an gyara wannan shine sulhun kenan amma in ko ba a yi wannan ba to ba shakka ko ba an dinga rikici kenan tsakanin makiyaya da wato ainihin Fulani saboda haka kowai ne dole a ba su haƙƙin su sannan dukkanin su suna buƙatar nasiha suna buƙatar da manoma afuwan saboda haka makiyaya su ne Fulani kenan ko kuma manoma su Fulani suna buƙatar a musu nasiha su ji tsoron Allah su daina shiga gonakin mutane su ji tsoron Allah wallahi wasu tagangan ne suke shiga akwai ma wanda suka can ba wai in shanunka ba su yi barna ba ba za su yi albarka ba a wannan shekara wallahi duk ne na ji wasu na faɗa saboda haka do aƙalla dai ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ka je ka shiga gonan wani in ma tara aka maka wai ka biya wai shanunka za su yi albarka wannan ba wahayin shedan ba ne kaga wannan rashin tarbiyya ne inda an koya musu addini su san haƙƙin al'umma ba za su yi wannan ba sannan ka kuma kar ka zo kai gona a kan hanyar Fulani inda suke bi in kai haka to ina za su bi dole su share gonan ka kawai su wuce kawai da kaga dole kowa sai ya san ina ne haddinsa ina ne haƙƙinsa wani kar ya shiga wato ainihin haƙƙin wani sulhu tsakanin al'umma yana da muhimmanci shi yasa musulunci ta halatta yin ƙarya idan zaka tuhuwa tsakanin mutane ko ƙarya ne kaje ka fada manzo Allah sai suma cikin sahih al-bukhari da muslim yace laysa al-kazzab alladhi yuslihu bayna an-nas fayammi khairan aw yaqulu khaira wato wanda yake sulhu a tsakanin mutane ko ba makareci bane ko da yayi ƙarya ya fadi alkhairi ko ya dida wato abun akwai shi asalin magana akwai sai ka dan ƙara mata gishiri don shi ya ji dadi ko kuma ka kirkire ta ma ka fada mutum ne yana gaba da kai to ne zai taimaka wallahi wane sai alkhairi yake fada akan ka wane yana ta fadan alkhairi akan ka wallahi yabon ka ma yake wallahi kaga sai ka dan dinga jin sassauci kana ba kana fadan wani abu wanda ba ko ba hakan bane shi ma wanda sai ka je ka same shi wallahi wane yana ta fadan alkhairi akan ka yace shi yace mutane ne suka hada ku wallahi shi masoyin ka ne yana son ka kuma ya san kai ma kana son sa kuma abun bai faru ba shikenan ka je ka lallabi wannan ka lallabi wannan a haka kawai shikenan idan sun hadu sai su kama dariya wa juna sai su yi musafa shikenan ka sulhunta su ga shi ƙarya ka faɗa amma wannan ƙaryan halal ne saboda rashin jituwa da gaba a cikin al'umma yana iya haifar da barnan ba a san wanda ba a san yaushe za ka ƙare ba a san ina ne iyakacinta ba sannan Ummu Kulsum bint Uqba wanda ta rawaito hadisin yace ban ji manzo Allah sama yana rungume dangane da abin da mutane suke faɗa ba sai abubuwa guda uku kai ƙarya kuma a baka uzuri sai abu guda uku na farko yaki wurin yaki alharbu khudu'a kai dan yaudara ne ya halatta kai ƙarya in tana da amfani sai ka je ka samu kafuran nan ka ce tab ai Muhammadu shi da jama'ansa ina ba za ka iya da su Muhammadu ya hada runduna wanda ni kan ban taba ganin ma mayaka ma masu shiri da adadi mai yawa irin waɗannan mayakan ba ko sai Allah ya jefa tsoro akan zuka a cikin zukatan kafiran shikenan da Allah in Allah ya jefa tsoro a zuciyarsu shikenan an ci galban su ya Allah ta yi wannan ayaki ka faɗi wani abu wanda zai karya logon kafirai ko ya zaburar da su muminin su yi yaƙin tsakani da Allah idan ka yi haka babu laifi Allah bai zai kama ka da wannan ba wannan ya faru a yaƙin Hamrawul Asad kafirai suka zo suka yi wa musulmi barazana cewa ai Qurayshawa su sun haɗu irin haɗuwan da ma babu irin ta kuji tsoronsu wannan ya ƙara musu imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil amma da wani ya je ga kafiran Muhammadu da jama'arsa sun yi cincir sun yi shiri da ba za ku iya da su ba sai Allah ya jefa tsoro a zuciyarsu suka juya suka gudu sai ga na ka ci galba a kansu sannan a wuri na biyu shine sulhu tsakanin al'umma nan ma an yi rungume za ka iya ƙarya wacce ba za ta tashi ba don kudai za ka dinga faɗa domin kai sulhu a tsakanin mutane sannan na uku shine a hira da mutum yake da matarsa ya halatta yi mata ƙarya idan ya ga za ta ɗaga masa hankali amma ƙaryan ya yi ta ƙarama-ƙarama ko ya yi in ya yi babba ta tashi masa ta ce ba ta zauna a gidansa ba ko ya magana ta ce makaryacin banza kawai ƙaryan da zai mata daɗi wanda ko da ta gano ma dai ta san cewa soyayya ne ya sa aka mata haka ba za ta tashi ba amma idan kai mata manya-manya ka yaudare ta daga bayan ta gano ba za ka yi mutunci a wurinta ma to wannan neman mafita ne kake yi saboda tsoronta da kake yi ko sai ka dan yi ƙarya saboda kar ka shiga wani hali ai ya halatta mutum ya ji tsoron matarsa ko ya kamata ma ya kamata mutum ya ji tsoron matarsa tsoron mata da ya kamata ka yi shine tsoron kar ka mata wani abu wanda zai bata mata rai saboda sonta da kake yi ba wai tsoron za ta buge ka ko wani abu ba a'a cewa suka yi ihabuki ijlalan wa ma biki qudratun alayya walakin mil'u aynin habibuha ina tsoron ki dan daraja ki da nake yi ne amma ba kina da ikon da zaki buge ni bane ko kuma ki kada ni a ƙasa ko ki ci galba kaina in za mu yi fata ba a'a sai dai idan kana son mutum zai cika maka ido ne sonta da kake yi shi zai sa ka ji tsoron yi mata wani abu to da kaga kenan kurjini ne irin na soyayya sai ka dan yi ƙarya wani lokacin saboda ka samu mafita domin ka bata mata rai sannan haka nan shi kuma mace ya halatta ta yi mijinta ƙarya a irin hira da suke yi musulunci ya yi rungumin wannan domin tsoron fushinsa amma ƙaryan da ita ma ba ta tashi ba ko in ya tashi wanda ba matsala ba ne kar ta yi manya-manya dan dai wayo-wayo haka ta yi ƙarya saboda neman mafita domin wato ya dan huce kada ya fushi wani abu kuma ya zo ya faru wanda ba za a so shi ba in ya so daga baya za ta iya bayyana masa yadda al'amarin yake idan bayyana wa yana buƙatan haka in ko baya buƙata shikenan sai ta yi shiru abin ya wuce da haka wannan shari'a ta halatta ta halaka wannan saboda haka wa'annan abubuwan ƙarya ne zaka yi a cikin su amma tunda akwai maslaha a cikin ƙaryan shari'a ta halata amma in ba abubuwa guda uku nan ba kada ka ƙarya na kana ji ta tabbata a sunan na Abi Dawud da Tirmidhi hadisi ne Hassan manzo kuma ya ce ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami was salati was sadaqa qalu bala ya rasulullah qala islahu dhati bayn manzo kuma ya ce bazan ba ku labarin abun da yafi wato azumi da sadaka da sallah daraja ba sadaka ana ana nufin zakka kuka ce ka gaya mana ya rasulullah sai ce gyara tsakanin al'umma wato sulhu ya fi sallah lada ya fi zakka lada ya fi ainihin wato azumi lada kala sai ya ce wa fasadu zatil baini hiya alhariqa manzo Allah sama ya ce ai bata tsakanin al'umma shine abun da yake yin aski to wata ruwa sai ya ce la aqulu tahliqu ash-shara walakin ta'luhu taliqu ad-din yace ai bata abun nan gaba tsakanin al'umma wato ita ce wanda take aski addinin mutane ba wata na aski gashi bane so da haka addinin ku ba zai taba zama daidai ba idan ba ku dunkuje kuka zama yan uwa a musulunci ba saboda haka sai mu gyara halayenmu mu ji tsoron Allah domin mu samu falalan da ake samu a cikin wannan addini na musulunci ta hanyar gyara halayenmu Allah ta'ala ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya wa'annan abubuwa guda uku umurni da sadaka umurni da kyakkyawan aiki da kuma sulhu tsakanin al'umma kuma yi ibtigha mardatillah don neman yardan Allah ubangiji ta'ala ya ce zai bashi sawfa nutihi ajran azima zan bashi lada babba saboda wannan kokari da yayi matkar yayi don Allah idan mutum yayi tsakaninsa da Allah to ubangiji ta'ala ko zai bashi lada mai yawa wannan sulhu ko yana da muhimmanci domin wani sulhu in ba a yi shi ba kotu za a tafi ko za a tafi wajen yan sanda to kaga su kuma shari'a ta su a ba mai gaskiya gaskiya mara gaskiya ba shi gaskiya to shi yasa yin kubuti na sulhu a cikin al'umma a masallatai a wurare wato santa-santa na addini yana da muhimmanci kwarai da gaske yana rage barna yana rage kuma gaba a cikin al'umma musamman abin da ya shafi na zamantakewa kamar sulhu tsakanin ɗa da uba sulhu tsakanin miji da mata sulhu tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ko tsakanin mai gida da yaro wannan dukkaninsa a yi shi a gida ya fi mutunci bai zai bar baya da ƙura ba amma ana zuwa shari'a fa idan an je an kotu an yi shari'a to za ka samu in an gama wannan shari'an kuma yana da wuya su sake sulhuntawa daga baya shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wasulhu khair sulhu shi ya fi alkhairi dukkan wanda ya yi shi don Allah ubangiji ta'ala zai ba shi lada mai girma ita ce aljanna Allah ta'ala ya samu daga cikin bayinsa na gari sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allahu Annabiyul Karim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah mala yace nazo bil liman sallah na farilla tunani ya kama ni sai na manta ma ni ban yi kabbaran harawa ba ana tsunkuyawa ana tashi har sai da kai sallama gaba daya ka watsa sai tunani ban yi kabbaran harawa ba
bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala eh wannan baka da sallah dole ka sake sallah kabbaran harama duk wanda ya bashi ya ba sallah domin manzo Allah kuma ya ce wa tahrimu at-takbir wato harama da ake sallah da kabbara ake in ka bar kabbara ba kai haraman sallan ba ma kwata kwata duk abinda kai ka motsa jikinka ne amma ba kai haraman sallah ba to da haka a yanzu sai ka sake yin sallan kuma ka rage tunani domin tunanin yayi yawa kenan inda har san da ka gama sallah ka tuna cewa ba ka kabbaran harama ba na'am
wannan yake cewa malam limaminmu mutum dai wanda yake da ilimin fiqihu kuma yana da kokari a karatu sosai amma kuma malam yana duba zan bi shi sallah
a ba ka bi shi ba domin mai duba Allah ba ka karban sallansa tunda ba ka karban sallansa kai ma ba za ka karbi ta ba to akai ma man ata arrafan wasallu an shay'in lan tuqballahu salatu 40 wanda je wurin sa ma kwana 40 ba za ka karbi sallansa ba dan tana mai duban to da haka in dai yana duba to ba zai zama limamin anguwar ku ba sai zama limami masallacin kuma ku cire shi ku sawa ni da iman ko ya tuba ya koma ga Allah ya ci gaba da limanci in ya ki to ka kaurace ko ba an kasa cire shi ka kaurace wa masallacin ka je kai sallah a bayan wanda baya duba
mala idan mazi ya fito azumi yana karewa
in da kai ka jawo shi azumin ka zai kare domin maza sun ayace ya da'u da'amahu wa shahwatahu min ajli azumi rana alkiyama zai ce ya Allah ka bani cikin mai yin azumi saboda ya bar cin abinci da sha'awar sa saboda ubangi tare ya bar cin abinci da sha'awar sa saboda fa shafini fi ka bani ceton sa kaga kenan duk wanda fidda mazi gangan ai bai bar sha'awar sa ba kaga azumi barin abinci ne da sha'awa kaga mazi ko fidda sha'awa ne in ka fitar da gangan azumin ka ya baci amma in ba kai ka fitar ba kanka an kare ya fita ba kai ka kalla ka jawo ba da gangan ba tunani kai ka jawo da gangan ba ko wasa da al'auran ka ba wannan bai zai karya maka azumi ba amma in da gangan ne kam tabbas azumin ka ya kare
yace mallam ina matsayi me matsayin mutumin da ya matsa iska yana son ya fito yana sallah da kyar haka ya ƙara sallah a matsayin sallansa
to idan har matsayi wanda yake nan ya hana shi nitsuwa a sallah to bai da sallah amma kawai ya huta ya je zaki alwala zai sallarsa da yafi masa don manzo sun ce la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi wala akhbasa to da haka idan khabasi yana tunkudo ka ya zaki tunkudo ka kaga ba zai ce maka ni tsawa sawa'un ba haya ne ko fitsari ko kuma rihi amma in ka matse shi ya koma bai ce maka ni tsawa ba a sallanka wannan babu matsala kaliman yayi ruku'un kai ruku'un ka ko lokacin da ya kamata kai ruku'un ka kuma ka dago kana matsayi da ita ba ta fita ba har ta koma shikenan sallan ka amma har ka fita ka zo ka kama wasu da kire kake ruku'u liman din ma har yana kokarin tagowa kana tsoron yin ruku'u kar ta fita kaga wannan babu ne zuwa tare da kai ai Allah ta'ala zai baka uzuri ka saki ta kawai ka huta ka je ka saki alwala in ka samu raka'a dai ka zo kai maka kama ba shikenan kai sallan ka kai tare
tace mallam ina yawancin lokaci ina tashi na ma sallar magriba da sallar asuba ina jin nishadi idan aka yi sallar asuba raka'a biyu ina ƙara raka'a biyu akai in aka yi sallar magriba raka'a uku ina ƙara biyu akai mallam ina yi daidai
a asuba kan ba kai daidai ba ai ba ana fila bayan sallar asuba komai nishadin da kake ji kuma akwai abin da aka sunnanta akwai askar da ake ga kana za ka yi awa ɗaya kana zikirinka ko fiye da awa ɗaya amma kai sallan asuba ka zo kai nafila wannan bai halatta ba manzo kuma ya hana amma magariba in kai raka'a uku zaka iya nafila nafilan ka raka'a biyu ko hudu ko shida ko nawa ne zaka iya wannan kofa abu da take daga cikin rawati ma ana son kai nafila raka'a biyu bayan magariba wannan gurgurdan nishadin ka amma bayan asuba kan komai nishadin ka ba yadda ba sai dai kai zikiri
wannan yana magana mallam akan mutane da suke zuwa suke karɓan bashi din saboda noma a wajen waɗansu masu hali zai je karɓi misali naira 20,000 in ya girbe buhu zai ba wa mutumin ɗin akan naira 4,000 kuma buhu hudu akan naira 5,500 mallam ya halatta mu kiyaye kai haka
ya halatta ai mun sha amsa wannan shine salami kenan wato idan da damunan sai ka ba sai ka masara buhu hudu rin sa alhalin bai noma ta ba sai ka bashi 20,000 din ya je noman sa idan kaka ta yi ya baka masara buhu hudu kuma dole a yi bayanin wani irin masara ce fara ce ko ja in masaran ne in shinkafa ne ma a faɗin irinta sannan kuma wani irin buhu ne babba ne ko tsakatsaki ko ƙarami sannan kuma yaushe za a baka a sa date na baka a sa ajali in an yi haka ya halatta a shari'ar musulunci idan amfanin gonar sa yayi kyau sai ya baka a ciki in bai kyau ba kuma ya je ya siyo maka a kasuwa ya zo ya baka sannan idan lokacin 5,000 ake siyarwa ya baka 5,000 in ma dubu a buhu hudun in ma 3,000 ne dai dole ka karɓi buhu hudun alhalin 5,500 ka siya in kuma a lokacin ta kai 10,000 ma dole ka buhu hudun za ka karɓa ba za ka ce ai lokacin da ka siya 5,500 ba ne saboda haka ko ce ƙasa ko ce sama dole ka je za ka karɓi gwargwadon yadda kuka sharadi na'am
wannan take roƙo ne mallam ka ja hankalin babanta tana tsammanin kawai baban yana nan anan ya wani mutum ya zo ya neme ta da aure tana son shi mutum yana son ta amma sai baban ya ce ma ya san mahaifiyarsa yar shi'a ce don haka ba zai aura masa wannan yar shi ba kuma ba sa gari ɗaya da baban ita tana wani gari daban shi yaron yana wani gari daban baya yin shi'a mallam ka ja hankalin babanta din tana son yaron ko yaron yana son ta
to in dai yaron baya yin shi'a kuma ba gari sai ma suke ba ba laifi ai a aura masa amma in dai an tabbatar din shi'a ne to ni ma bana ba da shawaran ya aura miki shi domin zaki koma yar shi'a kenan so abin da ya kamata shine baban yayi bincike ya tabbatar da me halin wancan don mun karanta dazun wala taziru waziratu wizra ukhra laifin wani ba shafan wani don mafiyarsa ya shi'a ne in shi ba dan shi'a bane babu wani matsala a ciki laifin mafiyarsa ba zai shafe shi ba amma ya tabbata dan shi'a ne to wannan kan yana da hujja don manzo sun cewa idza ataakum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabeer duk wanda yake da addinin sa da dabi'un sa yazo ku aura masa in ba ku ba za a samu barna a bayan kasa saboda tunda dai suna son juna kuma shi ba dan shi an bane ka fara bincike akan in ka tabbatar ka aura masa ka kai tawakkali ga Allah na'am
sai masu roƙo addu'a akan rashin lafiya da sauransu akwai wanda ta rubuta ta ce malam nan Allah ka taimake ni da addu'a ina da kishiyoyi guda uku amma ni fara nan girki na sai dukkanin girki na sai jini ya fito mini kuma jini al'ada bane kullun haka nake ni
to ina addu'a Allah ya baki lafiya kuma ki nemi magani insha Allah zai iya wa ko aljini ne ko wani abu daban so Allah ta'ala ya baki lafiya kuma ana iya magani irin wannan abubuwan kamar irin masu islamic medicine din nan insha Allah za su baki magani kuma zai hana ki je wajen likita ba ma Allah ta'ala ya samu dace Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين